من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أغودياك الله سبحانه وتعالى wanda ya datar da mu ya ba mu dama da lokaci domin zauwa wannan unguwa mai albarka unguwar birni don gudanar da nasiha a ƙarƙashin inuwa ta addinin musulunci. Yan uwa musulmai, yau muna 24 ga watan Rabi'un Nisani, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1441, wanda ya dace ma 21 ga watan 12/2019. Ba komai ya haɗa mu a wannan unguwa mai albarka ba sai don gudanar da tattaunawa a ƙarƙashin addinin musulunci. ‘Yan uwa musulmai, wannan addinin musulunci shine addini ɗaya-ɗaya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓan mabayin shi, wanda kuma yana daga cikin ni'ima ta Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mabawan shi wannan addini. Shine Allah yake cewa inna ad-dina inda Allahi al-Islam, lalle addini sananne wanda yake zaɓaɓɓe a wurin Allah, addinin da in ka aikata ayyuka na alkhairi za a baka sakamako, in ka yi aikin sharri shi ma za ka tarda sakamako. Shine addinin musulunci. Wani wuri Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa man yabtaghi ghayra al-islami dina, kaga duk mutumin da ya zaɓi wani addini wanda ba addinin musulunci ba, ya aikata aiki a ciki, to matukar baya ƙarƙashin inuwa ta addinin musulunci. Allah ya ce falan yuqbala minhu, to wallahi har abada Allah ba zai karɓa mishi ba. Ƙarshe Allah yake cewa wa huwa fil akhirati min al-khasirin, a gobe kiyama zai zamanto daga cikin wanda suka tabi suka yi asara a cikin ayyukansu. Da haka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya yi mana wannan ni'ima ta addinin musulunci. Bayan haka ni'ima ta biyu wadda ya dace a yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala shine bawa ya samu kanshi cikin masu sauraron Allah ya ce manzon Allah ya ce. Wallahi wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair, ya al'umman musulmai a cikinku a samu wasu daga cikinku su rika kira zuwa ga alkhairi. Wani wuri Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna rayuwar duniya gabaki ɗayanta ba ta da alkhairi. Duk abinda za ka tara da duk abinda za ka samu, wannan duniya da kake gani ba komai ba ne face wahala da taɓewa. Allah ke cewa wanda ba sa cikin taɓewa da asara su ne wanda a dukkan lamarinsu suna tunawa da Ubangijinsu. Za su yi aikin kirki, za su yi kira zuwa ga alkhairi, za su rika tunatar da junansu akan gaskiya, haka kuma za su yi majunansu wa'azi akan ayi hakuri. Shine Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar a cikin sura ta musamman a cikin alqur'ani. Allah yake cewa wal asr innal insana lafi khusr. Allah yace illa allazina amanu wa amilu salihat, yace wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wato duniya da abin da yake cikin ta gabaki ɗaya asara ce da tabewa, babu wanda yake samun kanshi cikin alkhairi. Allah yake cewa face wanda yayi imani da Allah, ya aikata aiki kyawawa, aiki nagari, ya kasance daga cikin waɗanda suke kira zuwa ga alkhairi, ya zamanto daga cikin bayin Allah nagari, masu tunatar da juna akan ayi hakuri. Da haka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sanya mu daga cikin irin waɗannan bayin Allah. Malamai suke cewa ka zamanto ɗaya daga cikin abubuwa guda uku, kar ka zamanto na hudu. In ka zamanto na hudu za ka taɓe ka yi asara. Menene na farko a ciki? Shine kun alima, ka zamanto malami. Idan hakan bai samu ba, aw muta'alliman, ka zamanto mai sauraron karatun ilimi. Allah ya ce, manzon Allah ya ce. Idan hakan bai samu ba, yi ƙoƙari ka zamanto daga cikin mustami'an, masu sauraro. Ko ka zama malami, ko ɗalibi mai neman ilimi, ko ka zamanto mai sauraron karatun addinin musulunci. Malamai suka ce wala takunir rabi' fa takhsar, kar ka sake ka zamanto na hudunsu, to wallahi za ka taɓe ka yi asara. Kai ba ruwanka da addinin musulunci, ba ruwanka da ka bada lokacinka wurin addini, ba ruwanka da ka je ka nemi ilimin mi Allah yake so, mi manzan Allah yake so, haka kuma ba za ka bada dama domin ka saurari irin wannan karatu wanda ya shafi addinin musulunci. Shine suka ce idan ka zamanto na hudunsu to kayi asara. Shine wanda babu karatun, babu neman ilimin, babu saurara, sai dai ya zamna akan titi daga sahe zuwa marece zuwa dare, rayuwar shi gabaki ɗaya tana tahiya a haka. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu. ‘Yan uwa musulmai, kamar yadda aka yi tanadi ko kamar yadda aka ba da labari, za a gudanar da taƙaitacciyar nasiha tsakanin magariba da lisha, wanda sanin kanmu ne idan aka ce tsakanin magariba da lisha, wani lokaci ne wanda yake ɗan ƙanƙane, sai dai mutum ya ribatu da wannan lokaci koda da minti biyar ne, wallahi zai zame maka alkhairin duniya da lahira. Ka saurari Allah yana son kaza, manzon Allah yana son kaza, la'alla wannan zai zame maka dalili na shiga aljanna. Da haka tunatarwa da nake so in ɗan tunatar da junanmu a wannan unguwa mai albarka shine lalle al'umma mun samu kanmu a wani matsanancin hali, mun samu kanmu a daburcewa ta rayuwa. Al'umman musulmi suna cikin wani mawuyacin hali wanda muna buƙatar yau da gobe mu tunatar da junanmu. Wai menene sababin wannan tashin hankali da yake samu, kuma bayan haka menene ya kamata mu ɗauka a matsayin mataki? Shi yasa wannan karatu da za mu yi yana da taken kaifa nuqawwi al'alaqati ma'allah, wai yaya za mu kyautata alaƙarmu da Ubangiji, wanda wannan karatu ne wanda kowane ɗaya daga cikinmu yana buƙatar shi. Wallahi wajibinmu ne a matsayinmu na musulmai mu zamanto muna tunawa da Ubangijinmu. Rayuwarka a matsayinka na ɗan adam musulmi, ka sanya ma ranka cewa Allah yana buƙatar wani abu na musamman a tare da kai, wanda kuma yau ko gobe za ka koma zuwa ga Allah. Allah zai tambaye ka wannan abin da yake buƙata a tare da kai. ka aikata baka aikata ba wallahi zaka ba Allah madaukakin sarki amsa cikin abin da ka aikata kafin mu shiga cikin maudu'in namu kai tsaye zan so in tunatar da mu da wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda biyu wanda su ne matashiyar tahiya ga wannan maudu'in namu hadisi ne wanda yana da matukar fa'ida wanda kuma idan da za mu saurare shi a yanzu za mu ce wannan hadisi kamar yanzu ne manzan Allah ya bada labarin shi wallahi kuma yana daga cikin irin abin da zai tsoratar da rayuwarka a matsayinka na musulmi da kuma taka tsantsan da ya kamata da shiri na musamman wanda ya dace ka yi ma rayuwarka domin haɗuwa da ubangijinka حديث شيني كمرهكا عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دغا ثوبان يرى الله اشتبت اغريش يكي توا من ذا الله صلى الله عليه وسلم ينا توا يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها من ذا الله يكي توا يا قصع ko wani lokaci zai zo al'umma za su yi ta a gare ku ya ku musulmai za su ruhun muku za su rika kokarin walakanta ku da kalkashe ku manzo Allah ya ce kama tada'al akalatu ila qis'atiha yanda ka san masu cin abinci suke kewaye kwanan cin abinci ko yanda ka san mutumin da yake tsananin jin yunwa zai tarro abinci ya tsuguna ya shirya shiri na musamman domin ya ci wannan abinci fa qala qa'ilun sai wani mai magana yake cewa wa min qillatin nahnu yawma izin ya manzan Allah a lokacin mu ɗan kadan ne ko mu masu yawa qala bal antum yawma izin kathir manzo Allah yake cewa lokacin da wannan abin zai faru ku masu yawa ne yana faɗa ma musulmai haka sai manzo Allah yake cewa walakinnakum ghusaan ka ghusa'is sayy sai dai bari kuna da yawa amma kuma yawan ku ba zai amfana muku komai ba yanda ka san kunwa a sama ruwa manzo Allah yake cewa wala yanzi anna Allahu min suduri aduwwikum almahabata minkum wato Allah madaukakin sarki zai cire kwarjini da kima ga abokanan adawa za su hasa ganin ku da kima ba za su rika girmama ku ba ku musulmai ne amma kuma kafuran nan suna sama gare ku Allah yake manzo Allah yake cewa wala yaqzifanna Allahu fi qulubikum alwahn Allah madaukakin sarki zai jewa rauni a cikin zukatanku fa qala qa'ilun sai mai magana yake cewa ya manzo Allah ya rasul Allah yace ya manzo Allah wa mal wahn wai menene raunin da zai samu musulmai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hubbud dunya wa karahiyatul maut shine a lokacin nan za ku samu kanku a tsananin son duniya da kuma kyamar mutuwa ɗan uwa musulmai wannan lokaci kamar yanzu ne manzo Allah yake bada labari ka duba yanda al'ummu suka yi taga musulmai suke walakanta musulmai suke kalkashe musulmai kai ka ce waɗannan musulmai ba mutane bane manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin haka a lokacin nan wani mai tambaya yake cewa ya manzo Allah ba mu da yawa ne manzo Allah yake cewa eh kuna da yawa sai dai yawan ku ba zai amfana muku komai ba abokan adawa ku ba za su kalle ku da wata kima ba da daraja saboda kun saki addinin manzo Allah yake cewa Allah zai jefa rauni a cikin zukatanku lokacin nan wani bawan Allah yake cewa ya manzan Allah wai menene raunin da Allah zai jewa mana manzan Allah yake cewa Allah zai jewa muku tsananin san duniya wa karahiyatul maut da kyamar mutuwa wannan shine hadisi na farko ɗan uwa masu daraja hadisi na biyu daga Abdullah ibn Amr yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هيك تيوا ناجي منزل الله صلى الله عليه وسلم ينا تيوا اذا تبايعتم بالعينه idan kuka zamanto kuna kasuwanci na al'ina wani nau'i ne na riba yana fada ma al'umman musulmai kamar misali mutun ya zo ya sayi kaya zuwa lokaci na musamman mutumin da ya sayi wannan kaya bai ba da kuɗi ba sai a nan take yanke wanda ya sayi da mushi kayan zai ce to nawa zaka sayi da mani bari in baka kuɗin wannan malamai suka ce shine ake nihi da kasuwanci na ina wanda nau'i ne daga cikin nau'ika na riba manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa aqaztum aznabal baqar kuka zamanto ba ku da aiki sai bibiyar wutsiyar shanu wato yaya za a yi ku tara abinci ku samu amfanin gona manzo Allah ya ce wa raditum bizar kuma kuka yarda da tara dukiya kuka yarda da ku samu duniya manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa taraktumul jihad kuka bar jihadi domin ɗaukaka kalmar Allah ba ruwanku da addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallallahu alaikum zullan wallahi Allah madaukakin sarki zai dora muku kaskanci da walakanci duk wani tashin hankali zai zamanto a tare da ku zai zamanto kuna rayuwa a matsayin ku na musulmai amma kuma ba ku da falala ba ku da kima ba ku da wata daraja a idanun wanda suke abokanan adawa sai manzo Allah yake cewa la yanzihu hatta tarji'u ila dinikum wallahi Allah ba zai cire wannan kaskanci da walakanci ba har sai kun koma gurin kuma addinin ɗan uwa musulmai waɗannan hadisai guda biyu da na karanta mana me suke karantar da mu suna karantar da mu abubuwa kamar haka shine duk lokacin da al'umman musulmai suka wohinta da lamarin addini ba ruwanku da karanta alqur'ani ba ruwanku da kulawa da amana ya zamanto addinin wannan kun ajiye shi a gidajenku to wallahi Allah madaukakin sarki zai jarabte ku da nau'i na jarrabawa wanda shine muka samu kanmu a yanzu yau a ce kaza gobe a ce kaza muna ganin fitintunu da musibu kala-kala ba kowa ake yi ma haka ba face musulmai shin za mu zauna a haka nan garazibe kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko kuma za mu ɗauki mataki shin waɗannan ɗabi'a da halaye da kuma abinda muka yi riko da shi na addini haka ne ya kamata mu kula da ubangijinmu ko kuma a'a wallahi akwai gyara wanda addinin musuluncinmu yana karantar da mu abubuwan da ya kamata da wanda ya dace game da kyautata alaƙarmu da ubangiji duniya da abin da yake cikin duniya manzo sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa ba komai bane wani dan dadi ne dan kankane wanda ba zai dawwama ba a rayuwar dan adam me Allah yake cewa wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur kaga rayuwar duniya da kake gani ba komai bane sai dan jin dadi dan kankane wanda lokaci ne dan kankane Allah madaukakin sarki ya tsara ma duniya kuma wannan duniya da abin da yake cikin ta wallahi za ta kare za mu koma zuwa ga ubangijinmu ubangijinmu zai tambaye mu game da abin da yayi mana umarni na ibada Allah ke cewa ni ho ban halitti mutun da aljani a duniyan nan dan ya tara gidaje dan ya tara mata dan ya tara ƴaƴa dan a ce shi wane ne kowa ne Allah ce ban halitti mutun da aljani ba sai dan su yi mana bauta to wannan bauta ita ce Allah yake so a tare da kai ka kyautata ibadarka da alakarka da ubangijinka domin ka samu sakamako kyaukyawa amma idan ya zamanto musulmai sun bar addininsu sun bar karantarwa ta addininsu sai ya zamanto dukkan abin da zai same su na tashin hankali ya biyo bayan irin abin da suke aikata manzo sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da mu akan cewa wannan duniya da kake gani ka rike ta yanda ka san dan balaguro manzo Allah yake cewa kun fi dunya ka annaka gari kaga wannan duniya da kake gani ka dauke ta a matsayin dan bako yace aw abir sabil ko kuma wanda yake cikin tahiya kana cikin tahiya mota ta tsaya kana Allah Allah kokarin ka wannan mota ta tashi ayi gaba to haka ya kamata mu dauki wannan duniya mu kyautata alakar mu tsakanin juna alakar mu tsakanin ƴaƴan mu da matan mu alaka tsakanin mu da makwabtan mu mu san da cewa Allah yana buƙatar ibada kyaukyawa a tare da mu to idan muka yi haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya jikan mu ya tausayin mu ya kyautata rayuwar mu a tare da shi sai zamanto dukkan abin da zamu aikata muna kalkashin kulawa ta ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ba zai walakanta mu ba zai tozarta mu amma kuma ya kake tunanin al'ummar da su musulmai ne amma kuma karatun addinin musulunci yana bangare guda kuma su suna bangare guda to kaga wannan ya saba ma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ɗan uwa musulmai wannan hadisai guda biyu yana daga cikin abinda za mu fahimta shine kowane ɗaya daga cikinmu ya yi ma kanshi tanadi zuwa ga wani abin da babu makawa sai an je zuwa gare shi shine zaka mutu zan mutu za mu mutu ga baki ɗaya mu kuma za mu tarda Allah ya yi mana sakamako a ƙarƙashin rayuwar da muka aika mi kai ma rayuwarka tana yi wata irin ibada kake shirin zaka gabatar a gaban Allah maɗaukakin sarki wanda wannan ibada dalilin ta ne Allah maɗaukakin sarki ya halicce ka sama da ƙasa da abin da kake gani a cikinsu rana da wata zawon manzon Allah gabaki ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da su ne domin bawa ya san girman Allah kuma ya bauta ma Allah dalilin haka Allah maɗaukakin sarki ya aiko da manzon Allah Allah yake cewa rusulun mubashirina wa munziri kaga annabawan Allah Allah ya aiko su domin bishara da kuma galgadi zuwa ga al'umma su yi mana wa'azi su tunatar da mu su faɗakar da mu hanya ta gaskiya domin kowane ɗaya daga cikinmu ya kama jikin shi ya san abin da zai tarda Allah da shi amma kuma idan muka bar addinin mu muka bar karantarwa ta addini sai zamanto dukkan jarrabawa wadda manzon Allah yake bada labari a nan za ta tabbata a gare mu kun ga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah zai jewa rauni a zukatanku ya ku musulmai wanda irin rauni ne shine tsananin son duniya ya zan tara gidaje ya zan tara motoci yaya ƴaƴana za su yi lakol su zama tsiya su zama kaza kowa ne ya zama kaza wacce ta zama kaza haka ne gabaki ɗayanmu muke guri a rayuwarmu wanda kuma ba shi ba ne sababin samuwanmu a wannan duniya abu na biyu manzo Allah yake cewa wa karahiyatul maut da tsananin tsoron mutuwa kowanne ɗaya daga cikin mu yana tsoron mutuwa menene tashin hankali ba mutuwa bace tashin hankali saboda abinda zaka tarda a bayan mutuwa baka gina ma kanka gidan da zaka tarda a gobe kiyama to dole ka ji tsoron yau in na mutu wani gida ne zan shiga bayan na mutu me suke cewa la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunu ya kai dan adam wallahi babu wani gida wanda bayan mutuwa zaka shige shi sai gidan da ka gina shi kai da kanka a rayuwarka ta duniya idan baka gina gidan da zaka shiga ba a lahira to wallahi baka da wani gida da zaka shiga bayan mutuwa manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa a cikin hadisi na biyu kun bar addininku kun bar karantarwa ta addininku kun bar jihadi domin daukaka kalmar la ilaha illallah manzo Allah yake cewa Allah zai tabbatar da kaskanci a tsakankanin junan karshe yake cewa la yanzi'uhu wallahi Allah ba zai cire wannan walakancin da kaskancin da muke gani hatta tarji'u ila dinikum har sai kun dawo kun rungumi addinin ya zamanto wannan addini shine gaba da komi a rayuwarka dukkan abin da zaka aikata kar ya zamanto kana mantawa da ubangijinka ni ya kamata a matsayinka na musulmi ya zamanto ko da yaushe kana kyautata alakarka da ubangijinka ina tunanin yau rana in ta hudu kahin ta fada la'alla zan koma zuwa ga ubangijina manzo Allah yake cewa ko sallah zakai kai sallah irin ta dan bankwana yanzu lisha ce zamu to duk mutumin da zai yi lisha ya kyautata lishar shi la'alla ba zai ƙara yin lisha ba nan gaba a rayuwar shi to kaga idan mutum yana tunawa da irin wannan abubuwa sai zamanto ya kyautata alaka shi da ubangijin shi karshe abinda nake so in tunatar da mu anan ɗan uwa musulmai wallahi dukkan fitintunu da musibu wanda suke faruwa ga musulmai in ma tsakaninsu da iyallansu tsakaninsu da iyansu cikin garuruwa ne cikin ƙasashe ne ya biyo bayan shafa mu addinin musulunci lahiya da muka yi addini mun maida shi gehe guda yanzu ka ɗauka misalin yanda ake son duniya aka maida duniya gaba ku ɗauki misalin yanda kowa yake buƙatar ɗan shi ya je ya karanci boko ba ruwanka da in kyautata alaƙar ɗana ya je makaranta ya karanta alƙur'ani ya san ƙimata da darajata in na mutu ya yi mini addu'a wallahi wannan ba shi bane a gaban mu manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa iza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salat yace duk mutumin da ya mutu gabaki ɗayan abubuwan da ka sani za su dakata sai abubuwa guda uku manzo Allah yake cewa sadaqatun jariya wata sadaka wadda yayi wadda tana gudana misalin gina masallaci gina makaranta aiki na alkhairi wanda yayi wani waqafi akan shi manzo Allah yake cewa aw ilmun yuntafa'u bi ko wani ilimi wanda ya karantar ana amfanuwa da shi karshe yake cewa aw waladun salihun yad'u law ko kuma mutumin da ya bar wani da nagari wanda wannan da idan ka mutu zai rika tunawa da mahaifina Allah ya kanci da rahama mahaifina bari in gina mishi masallaci ladan ya tarda shi bari in gina makaranta da sunan mahaifina saboda ya samu ladan kawai abin da muke bukata yaya ɗana zai yi boko ya zama minister ya zama deputy ya tara dukiya wallahi gabaki ɗayan mu haka muke bukata wanda kuma wannan ba shi bane alkhairi a rayuwar duniya ka duba ayar da Allah madaukakin sarki ya tabbatar lokacin da yake nuna kyauta ta musamman ta ɗa Allah yake cewa ya habu liman yasha'u inatan wa ya habu liman yasha'u zukur Allah yake cewa shine yake bada kyautar ɗa ku duba kyauta ta musamman daga Allah, yana da kyauta ce, ba kuɗi ka ba Allah ba, ba wani jaɗin baki kama Allah bai baka, kyauta ce ta musamman. Amma kuma yaya muke sarrafa ƴaƴanmu a wannan rayuwa a yanzu? Muna so su bauta ma Allah. Akwai mahaifin da duk safiya Allah yake tashi ya sanya ɗanshi gaba domin ya je yi sallah. Akwai mahaifin da yake kulawa da karatun ɗanshi. Kawai famanmu ya za mu tara duniya, yaya iyanmu za su samu duniya? Wanda kuma wannan taɓewa ce da asara a rayuwar ɗan adam. Wallahi duk mutumin da ya zamanto haka bai san ba inda duniya ta sa gaba. Kuma wannan ɗan naka ba lalle bane ya zama alkhairi a rayuwarka. Abinda kake bukata ba lalle bane ya same shi. Dan haka dole ne mu kyautata rayuwarmu, mu kyautata rayuwar ƴaƴanmu, ya zamanto abinda Allah maɗaukakin sarki yake so a tare da mu shine muke aikatawa. To dan haka waɗannan hadisai guda biyu da na karanta mana sune matashiyar maganar tamu ko maudu'in namu. Maudu'in kamar yadda na yi bayani, yaya za mu kyautata alaƙarmu da Ubangijinmu, domin Allah maɗaukakin sarki ya jiƙanmu, ya tausaya mana, ya huta mu daga cikin irin matsaloli na ƙasƙanci da walaƙanci da irin musibu wanda Allah maɗaukakin sarki ya jarabce mu da su. Ka duba ka gani, a rayuwa ta ɗan adam a yanzu wallahi babu wani abu na jin daɗi wanda ɗan adam zai buga gaba da shi. Duk mutumin da zaka ji ya ɗaga baki zai ce wallahi ɓangare kaza matsala, ɓangare kaza matsala, rayuwa ta lalace, babu tarbiyya, uwaye sun lalace, suna saɓa ma mazajensu, shuwagabanni sai zalunci, babu amana. Kuma waɗannan su ne musulman da suke jiran sakamako kyaukyawa a wurin Allah. To wallahi dole sai mun kyautata alaƙarmu da Ubangiji, ya zamanto rayuwarmu muna kyautata alaƙa da Ubangijinmu, muna jiran sakamako kyaukyawa. Da haka kaɗan daga cikin hanyoyin da ɗan adam zai yi riƙo da su domin ya gyara alaƙar shi da Ubangiji, wanda kuma wannan gyara kamar yadda muka yi bayani ba mala'iku bane za su sauko daga sama domin su gyara mana rayuwarmu, mu ne za mu gyara da kanmu. Ya Allah yake cewa inna Allah la yughayyiru ma biqaumi, yace hatta yughayyiru ma bi anfusi. Wallahi duk wahalar da kuka samu kanku a ciki, babu tarbiyya, ba amana, ba gaskiya a rayuwa, abubuwa sun lalace, Allah yake cewa sai kun gyara da kanku tukun Allah zai gyara ku. Ka gyara, ni ma in gyara, wannan ya gyara. A ɗaiɗaikunmu idan muka kyautata alaƙarmu da Ubangijinmu, sai Allah ya jiƙanmu, ya ji tausayinmu, ya gyara mana halayenmu. Da haka kaɗan daga cikin hanyoyin da nake gani wanda zan zana mana a nan domin mu kyautata alaƙarmu da Ubangiji, wanda la'alla Allah subhanahu wa ta'ala zai shikanmu lokacin da muka yi riko da waɗannan abubuwa. Malamai suke cewa abu na farko shine atta'atu lillahi wahdahu wattaqwa. Babu abin da zai gyara mana alaƙarmu da Ubangiji shine ya zamanto muna biyayya ga Allah cikin abin da Allah yake so, kuma mu ji tsoron Allah cikin dukkan rayuwarmu. Wallahi sai mun ji tsoron Allah a rayuwarmu tukun Allah maɗaukakin sarki zai shiga mu. Ku duba ayoyi na Alƙur'ani yanda suke faɗakar da ɗan adam. Allah da kanshi yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum yati wallazina min qablikum. Ya ku mutane, in ji Allah da kanshi, yace ku ji tsoron Ubangijinmu. Karshe yake cewa wannan Ubangijin wa shi ne ya halicce ku, ya halicci wanda suke tun gabaninku. To me zai hana bawa ya ji tsoron Allah? Wanda wannan jin tsoron Allah yana taimakon ɗan adam a rayuwar shi. In ka samu kanka a wani mawuyacin hali, Allah yake cewa ka ji tsoron Allah, Allah nan ya isan maka, shi zai huta ka daga dukkan hali na wahala da tsanani wanda ka samu kanka. Allah yake cewa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasi. Duk mutumin da yaji tsoron Allah, Allah yake cewa wallahi shi zai samu mishi mahuta a dukkan halin da ya samu kanshi. ‘Yan uwa musulmai, mun samu kanmu a cikin wani mawuyacin hali. Ƙasarmu tana cikin tashin hankali, rayuwarmu tana cikin musiba da tashin hankali, don muna buƙatar taimakon Allah subhanahu wa ta’ala. Don haka kahin Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu, sai mun kyautata alaƙar da take tsakanin mu da Ubangijinmu. Shi ne mu ji tsoron Allah, mu kyautata biyayya zuwa ga wannan Allahn da ya halicce mu. Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisul qudus, yace wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi. Manzo Allah yake bada labari cikin hadisul qudus, Allah yana cewa bawa na bai kusance ni da wani abu ba wanda shine nake so. Allah yake cewa sama da abin da na wajabta mishi a rayuwar shi. In ji Allah maɗaukakin sarki, karkaje nesa, ba abin da Allah yake buƙata a tare da kai sama da abin da ya wajabta maka. Kaga sallah, azumi da zakka da duk wata ibada wadda Allah ya shar'anta, wannan shine wajibi a rayuwarka, ka yi ƙoƙari ka kiyaye su. To a yanzu mu tambaye kawo nan mu, dan Allah muna kiyaye sallah yanda ya kamata? Amsa ita ce a'a. Sallan nan mun maida ta yanda ka san wani abu ne na al'ada. Manzo Allah yake cewa al-musalli yunaji rabbahu, mutumin da yake sallah yanda ka san yana ganawa ne da Ubangijinshi. Mu duba mu ga yanda muka ɗauki sallah a wannan rayuwar tawa. Wanin ma za ka samu sallah a cikin minti ɗaya ko biyu ko uku zai gaggama, ya gaggama ya ƙare ya yi sallama, yana ƙare sallama zai ɗauki afal. Alo, assalamu alaikum, ina cikin sallah. Wani zai shiga sallar wannan zai zamanto yana hirarraki wanda ba su kamata ba. Ba kiyaye sallah, ba kiyaye lokacin sallah, wallahi dole Allah maɗaukakin sarki ya jarabce mu a rayuwarmu. Sallan nan ita ce abu mai tsada a rayuwar ɗan adam. Allah yake cewa ko taimako kake nema, Allah ya ce wasta'inu bis-sabri was-salah, ka nemi taimakon Ubangiji duk halin da ka samu kanka, ya ce da yin haƙuri da kuma wannan sallah wadda kake aikatawa. Sallah ita ce wadda idan ka yi ta kai tsaye kana idasawa, in ka roƙi Ubangijinka Allah maɗaukakin sarki zai amsa. Sallan nan da muka rena ita ce manzon Allah yake cewa awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu as-salah, farkon abin da za a ma bawa hisabi a gobe kiyama, wallahi ita ce wannan sallar da muke gani. To kaga sallar nan mun dauke ta a bakin kai ka san ba komai ba. Wani ma a aqida shi ko a rayuwar shi, bari in yi sallah in kare in huta. Haka nan ne bilisanil hal, abin da yake wawa ba sai ya hadi da bakin shi ba, bari dai sallan nan in yi in ƙare in huta. Alhali sallan nan ba yanda muka ɗauke ta ba ne, wallahi babu abu mafi tsada a rayuwar ɗan adam wanda Allah zai taimaki bawan shi sama da sallah. A nan dai cikin hadisul qudusi manzo Allah yake cewa wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi, bawa na bai kusance ni da wani abu ba sama da abin da na wajabta mishi a rayuwar shi, shine nake so, in ji Allah maɗaukakin sarki. Karshe yake cewa idan bawa ya kiyaye haka, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi, Allah yake cewa ni zan zame mishi jin shi wanda yake saurare, wa basaruhu allazi yubsiru bihi, da ganin shi wanda yake gani a rayuwar shi, wa rijluhu allazi yamshi biha, da ƙawahuwan shi wanda yake takawa. Allah shi ne zai zamanto maka jagora. To a yau wannan ibada gabaki ɗaya mun maida su ba komai ba, ba ma kiyaye dokokin Allah, sai Allah maɗaukakin sarki ya shafa mana lahiya da mu da rayuwar gata nan, ku yi ku gani. Shi yasa muke samun kama a cikin tashin hankali, Allah ya yaye mana. A nan hanya ta farko ita ce biyayya ga Allah da kyautata alaƙarka da Ubangiji. Abu na biyu malamai suke cewa addu'a. Duk mutumin da yake so ya kyautata alaƙar shi da Ubangiji shine ya zamanto yana addu'a. Wanda wannan addu'a da kake gani wallahi ba ta faɗuwa banza. Manzo Allah yake cewa ita addu'a ɗayan abu guda uku ne. Inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko kai addu'a nan take Allah madaukakin sarki ya karba ya biya maka bukatar. Ko kuma abu na biyu Allah madaukakin sarki ya ki baka abin da kake bukata amma kuma ya janye maka wata musiba da wani tashin hankali a rayuwarka. Allah ya rubuta maka karyewar arziki, ko za a kore ka a aiki, ko za ka samu matsala da matarka, sai kake yawan roƙon Allah, Allah sai ya hana ka amma kuma ya janye wannan matsala. Abu na uku manzo Allah yake cewa ko kuma addu'a ta zamanto maka dalili na samun shiga gidan aljanna. To kaga addu'ar musulmi wallahi batta wa banza. Me suke cewa addu'a silahul mu'min? Lalle addu'a ita ce makami na dan adam musulmi. Mu zamanto muna yawan roƙon Allah, halin da muka shiga Allah ka yaye mana. Allah kai ne mai jin kanmu, ka san halin da muke ciki. Allah ka hudda mu daga cikin matsaloli. Allah ka kawo mana alkhairi a cikin kasashenmu. Allah ka raba mu da yaƙe-yaƙe. Me zai hana musulmi yayi irin waɗannan addu'o'i? Abu na uku malamai suke cewa yana daga cikin abubuwan da za su kyautata alaƙarka da Ubangiji shine qira'atul Qur'an laylan wa nahar. Ya zamanto ka lazumci karanta alqur'ani dare da yi. Ya uwa musulmai, lalle karanta alqur'ani hanya ce daga cikin hanyoyin samun lada. Mutumin da yake so ya samu lada mai yawa ya lazumci karanta alqur'ani. Bayan haka babu abin da yake hana bawa game da sabon Allah kamar karanta alqur'ani. Wallahi idan kana saba ma Ubangijinka ka rasa yanda zakai, kana famar ka rabu da wannan sabon Allah, je ka koma ka rika karanta alqur'ani. In Allah ya yarda, Allah zai raba ka da wannan musiba. Allah yake cewa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ya ku bayin Allah ku saurara, da karanta alqur'ani ne zuciya take samun nutsuwa. Babu abinda zaka samu a wannan duniya ka jiranka ya huta, babu wani tashin hankali a tare da kai sama da karanta alqur'ani. Amma kuma alqur'anin da muke tare da shi mun bar shi yayi kura. Akwai mutumin da ba ruwan shi da alqur'ani sai ta kama. Musulmi a yanzu wallahi da yawa daga cikin musulmai akwai wanda ba ta bude alqur'ani su karanta bakinsu da alqur'ani su lokacin da za su yi sallah. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura. Manzo Allah yake cewa ya al'ummata, ya Allah al'ummata sun dauki wannan alqur'ani abin kauracewa. Allah bai yi alqur'ani dan a kaurace mishi ba. Duk wata matsala ta zuciya ana maganin ta ne da karanta alqur'ani. Idan kana so ka samu nutsuwa ta zuciya, ka samu alkhairi, lada mai yawa, ya zamanto kana karanta alqur'ani. To a lokacin da zuciya take karanta alqur'ani, wannan zuciya za ta yi laushi, za ta zamanto ko da yaushe tana tunawa da Ubangiji. Manzo Allah yake cewa na bar ma al'umma ta abubuwan wa'azi guda biyu. Na farko shine alqur'ani. Wallahi alqur'ani wa'azi. Saboda a cikin shi za ka ji abubuwan da suka faru ga al'ummin da suka gabata, wanda kuma koda wannan al'umma ta aikata a gobe kiyama Allah zai kama ta da irin sakamakon da ya kama wata al'umma. A cikin alqur'ani ne za ka ji labarin abin da zai faru nan gaba. Alqur'ani zai kwatanta maka yanda rayuwarka take da abin da ya kamata. Me kake so? Mi kake so ka samu? Ya rayuwarka za ta kasance domin ka zamna salim alim a duniya? Gabaki ɗaya ka koma karantarwa ta alqur'ani. Allah yake cewa ma farratna fil kitabi min shay, kaga cikin alqur'ani Allah yake bu mu bar fa bayanin komai face mun yi bayanin shi a ciki to dan haka anan malamai suke cewa yana daga cikin hanya ta kyautata alaka da ubangiji shine bawa ya zamanto yana karanta alqur'ani a wannan gaba ma mu tambaye kawo nan a matsayin mu na musulmai shin muna karanta alqur'ani yanda ya kamata amsa ita ce a dan haka dole Allah madaukakin sarki zai jarabce mu da irin halin da muka samu kanmu a yau saboda mun nisanci alqur'ani mun nisanci roƙon Allah mu daga hannunmu mu roki ubangiji haka mun nisanci biyayya ga ubangiji da kyautata alaka mu da ubangiji abu na hudu malamai suke cewa tajannubul ashra in muna so mu samu lahiya a wannan duniyar tamu daga cikin alamu ko hanyoyin da za su kyautata alaƙar mu da ubangiji shine dole sai mun nisanci miyagun mutane wa ashabul ma'asi wasu mutanen da suke masu saba ma Allah ba su da aiki sai saban Allah dan uwa musulmi kakka ce ni bana aikata kaza amma kuma kana zamana da masu aikatawa kamar dai kai tarayya ne cikin aikata wannan aiki dan haka duk mutumin da yake mai saba ma Allah dole ka raba kaya da shi mu duba mu ga yanda al'umman mu tarkida ga saban Allah mutane ba su da aiki sai zinace zinace mutane ba su da aiki sai cin amana da yaudara mutane ba su da aiki sai ƙarya cikin kasuwanci da cikin mu'amala yaya al'umma za ta samu alkhairi a irin wannan tsari to mu da muka karanci addini muke neman tsira a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wallahi dole sai mun nisanci irin masu aikata waɗannan ayyuka kuma dole al'umma ta tashi tsayin daka domin tunatar da juna akan menene Allah yake so game da waɗannan ayyuka da ake aikatawa saboda manzo Allah yake cewa ku al'ummar da za ku zamna cikin masu saban Allah yanda ka san kamar mutanen da za su shiga jirgin ruwa wasu suna sama wasu suna ƙasa manzo Allah yake cewa wanda suke ƙasa sai su ce mun buƙaci ruwa bari mu tilla wannan jirgin ruwa mu kwaso ruwan da yake ƙasa manzo Allah yake cewa in kuka kyale su ruwa zai cika jirgin ruwan wannan za ku halaka gabaki daya to dole mu tashi da wa'azi da nasiha dole mu tashi da tunatarwa kar ya zamanto a fadar da muke zama ko cikin unguwanninmu muna tare da masu saba ma Allah mun sani suna saba ma Allah kuma amma kuma ba mu da abokanan zama face waɗannan mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya kare abu na biyar malamai suka ce as-sa'i fi talabil ilmi shar'i yana daga cikin hanyar da za ta kyautata maka alaka game da ubangijinka shine kayi kokarin ba da lokaci wurin karanta ilimi na addini ilimi na addinin musulunci wajibi ne baka da ilimin da za ka yi tsaye gaban Allah wanda za ka yi alfahari da shi sama da ilimi na addinin musulunci ta hanyar ilimin addini za ka san wane ne mahaliccinka wannan mahaliccin naka menene yake bukata tare da kai wane ne manzon Allah mi manzon Allah ya zo domin ya karantar da al'umma a kan shi wannan gabaki ɗaya sai ka karanta addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya taimake mu malamai suka ce wa mujalasat ahlul ilm azamna wajen wanda suke karantar da ilimi na addini da sauran lokaci ya tafi to za mu ɗan ida sa insha Allah a gaggauce abu na shidda malamai suke cewa alhirsu ala ishtighalil waqt bima yanfa'u almuslim wajibi ne musulmi ya shagaltu da abinda zai amfane shi a rayuwar shi wannan lokaci yana da tsadar gaske wanda kuma Allah zai ma mu hisabi akan shi dillin washin da kake yana nan a lissahi a wurin Allah wanda lokacin da Allah madaukakin sarki ya tsara maka yana ƙarewa Allah ba zai ƙara maka daidai da minti guda ɗaya ba barantana awa guda barantana uni guda ni Allah yake cewa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, idan lokacin dan adam yazo Allah ba zai kara maka lokaci ba kuma ba zai jinkirta maka ba. Kenan musulmi yayi kokari ya shagaltu cikin abin da zai amfane shi a duniyar shi da kuma lahirar shi. Abu na bakwai malamai suka ce at-taubatu ila Allah min kulli al-ma'asi, yana daga cikin hanyar da za ta kyautata mu alaka da Ubangiji mu zamanto muna yawan tuba zuwa ga Allah. Wajibi ne musulmi ya rika tuba zuwa ga Allah, wanda wannan tuba ibada ce. Ni Allah yake cewa wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun, Allah yake la'allakum tuflihun. Abu na takwas malamai suka ce al-hirsu ala ada'in nawafil min salawatin wa siyamin wa sadaqatin wa zikr, yana daga cikin hanyar da za ta kyautata maka alaka da Ubangijinka shine ka kwadaitu wajen yawaita ibada ta nafila. Bayan kayi farilla ka yawaita ibada ta nafila, salloli azumi ne, sadaka ce, yawan ambaton Allah, wannan haka ake so ga mutum musulmi. Abu na tara malamai suka ce al-bu'du an amal fi dunya, wajibi ne mutum ya nisanci yawan gurace-gurace a duniya. Kaga duk mutumin da yake da yawan guri, wallahi ba shi ba Ubangijin shi, ya tattara kayan shi gabaki ɗaya ya ɗauke su daga fadar Ubangiji. Kullum burin shi ya zan samu kaza, ya zan gina kaza, ya zan tara kaza, wannan rayuwar shi gabaki ɗaya a haka za ta ƙare. Abu na goma na ƙarshe malamai suka ce yana daga cikin abin da zai kyautata mana alaƙanmu da Ubangiji shine wajibi ne ya zamanto muna yawan tuna mutuwa. Tuna mutuwa ibada ne ɗan uwa musulmi, wanda kuma ya kamata kowane ɗaya daga cikinmu ya sanya mutuwa a ajandar rayuwar shi, ya aji yau ko gobe ne. Dalili daga cikin dalilai, manzo sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya koma zuwa ga Allah, wallahi dalili ne akan cewa ni sai na mutu mun mutukan gabaki ɗaya mu sai mun mutu sai mun koma zuwa ga Allah madaukakin sarki. Wani mai hikima yake cewa walau kanat ad-dunya tadumu bi hayyiha, inda ku a ce duniya tana dawwama da mutumin da yake mafi alkhairi a cikinta, la kana rasulullahi hayyan wa baqiya, da manzon Allah shi ne ya dace ya zamanto tun daga wancan lokaci har yanzu yana raye. Saboda shi ne lumwashin shi ibada, magana shi ibada, cin abincin shi ibada, duk abin da zai aikata alkhairi ne ga al'umma. Amma manzon Allah ya mutu ya koma zuwa ga Allah. Kenan kaga babu makawa akan cewa gabaki ɗaya mu za mu mutu za mu koma zuwa ga Allah mu tarda irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi mana alƙawari. To ƴan uwa musulmai, ganin cewa lokacin ya tafi, Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu abin da muka ji, kuskure Allah ya yafe mana. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.